sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Har yanzu dai baba ya ko makiri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Talata 1 ga watan Nuwamban shekarar 2022. A cikin shirin za ku ji cewa direbobin motar haya ta Danfo da wasu ma'aikatan filayen jiragen sama sun fara yajin aiki a birnin Lagos. Al'umman Niger na kokawa akan yadda ake fama da tsadar rayuwa a kasar bayan kasar Algeria ta rufe kan iyakarta, lamarin da ya sanadiyar farashin kayan masarufi da ma sauran kayayyakin amfanin yau da kullum suka yi tashin goren zabi. Kamar kowane daren ranar Talata, yau ma za mu kawo muku rahoto na musamman akan takaddama da ke tattare da zaben kananan hukumomi a jihar Neja, wanda hukumar zabe ta shirya gudanarwa a ranar 10 ga wannan watan Nuwamba da Mustapha Nasiru Batsari ya hada mana. Muna kuma dauke da labaran wasanni daga Jamhuriyar Nijar, amma kafin nan ga Maryam da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. Jami'an Ukraine suke kira ga kasashen duniya da su maida Rasha saniyar ware bayan da sojojin Rasha suka kai hare-hare akan wuraren samar da ababen more rayuwa a biranen Ukraine da yawa. Mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen Ukraine, Oleg Nikolenko, a yau Talata ya faɗi cewa ya kamata a fidda Rasha daga kungiyar kasashe 20 masu karfin tattalin arziki a duniya da ake kira G20. Kuma a soke gayyatar da aka tura wa shugaban Rasha Vladimir Putin ta zuwa taron kungiyar da za a yi a kasar Indonesia a wannan watan. Nikolenko ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa Putin ya fito karara ya bayyana shi ya bada umarna a kai harin makami mai linzami akan farar hular Ukraine da masana'antun makamashin kasar. Ya kara da cewa tunda yana da alhakin jinin da aka zabda, dole ne a hana shi zama teburin da shugabannin kasashen duniya za su zauna. A cikin jawabinsa na dare a jiya Litinin, shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce bai kamata Rasha ta kasance a kwamitin sulhun Majalisar Dinkin Duniya ba. Hukumomin kasar Girka sun kaddamar da gagarumin aikin nema da ceto baki da yawa da suka bace bayan da wani jirgin ruwa da suke cikin sa daga kasar Turkiya ya nutse da daddare a cikin yanayi mara kyau a tsakanin tsibiran Evia da Andras. Dogarawan tsaron bakin teku sun faɗa a yau Talata cewa an gano mutane 9 dukansu maza a wani karamin tsibiri mai tsaunuka da yawa da babu kowa a cikin sa a yankin ruwan Kafirias da ke tsakanin tsibirai biyu da ke gabashin babban birnin Girka. Mutanen da suka tsira waɗanda aka ɗauko su a wani ƙaramin jirgin ruwan sintiri sun shaidawa hukumomi cewa kimanin mutane 68 ne a cikin jirgin a lokacin da ya nutse, kuma daga Izmir da ke gabar tekun Turkiya suka taso. Da farko dai fasinjojin sun turawa hukumomin ƙasar saƙon gaggawa a yau Talata, suna cewa jirgin da suke ciki na fuskantar matsala amma ba su faɗi wurin da suke ba. Yanayi a yankin na da muni sosai a lokuta da yawa. Dogarawan tsaron bakin teku sun ce wani jirgin sama mai saukar angulu da jiragen ruwan sintiri da wasu jiragen ruwa guda biyu da ke kusa suke gudanar da aikin ceton. Darajar kuɗin ƙasar Iran ta faɗi warwas akan dalar Amurka a yau Talata bayan da aka kwashe makonni ana zanga-zanga a ƙasar. Haka zalika, kikikakan da aka samu wajen shawarwarin sake farfado da yarjejeniyar nukiliyar Iran tsakanin kasar da manyan kasashen duniya shi ma ya shafi faduwar riyal ɗin sosai. Yan kasuwa a Tehran sun canza riyal 338 akan dala ɗaya, ƙari daga dala 332,200 a jiya Litinin. A lokacin da aka cimma yarjejeniyar nukiliyar ta shekarar 2015 da ta sa aka ɗage takunkumin da aka kakabawa Iran ɗin don ita kuma ta takaita shirin nukiliyar ta, kuɗin ƙasar na akan riyal 32,000 akan dala ɗaya. Faduwar darajar kuɗin na Iran na zuwa ne a daidai lokacin da ake zanga-zanga a ƙasar sakamakon mutuwar Masa Amini 'yar shekara 22 a ranar 16 ga watan Satumba a hannun jami'an 'yan sandan ƙasar. An dai tsare ta ne bisa zargin saba ka'idojin shigar mata a jamhuriyar ta musulunci. Zanga-zangar da ta baza a kasar a hankali tana zama ɗaya daga cikin kalubale mafi girma da shugabannin addinin kasar suka gani tun bayan juya halin shekarar 1979. Jami'an tsaro sun yi kokarin dakile masu zanga-zangar inda suka kashe akalla mutane 270 tare da kama mutane 1014 a cewar kungiyoyin kare haƙoƙin bil'adama. A yau Talata, Prime Minister kasar India Narendra Modi ya kai ziyara wurin da sabuwar gada mai shekaru 143 da aka yi wa gyare-gyare a kwanan nan tarabta a cikin wani rafi a yammacin India. Lamarin da ya sa ɗaruruwan mutane suka fada a cikin ruwa har mutane akalla 135 suka mutu. Wannan shine ɗaya daga cikin haɗura mafi muni da aka dade ba a gani ba a ƙasar. Narendra Modi ya duba gadar da ta balle a garin Mobi na jihar Gujarat, ya kuma tattauna da masu aikin ceto. Bayan haka ya ziyarci waɗanda suka jakkata a wani asibiti. An dai tsaurara matakan tsaro a wurin yayin da 'yan sanda da sojoji na musamman suka kewaye yankin. Gujarat jihar Modi ce kuma dama ya kai ziyara a jihar a lokacin da hatsarin ya auku. A jiya Litinin ya faɗi cewa ya yi matuƙar baƙin ciki akan abin da ya faru kuma ofishinsa ya sanar da biyan diya ga iyalan waɗanda hatsarin ya shafa. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban 'yan sandan Koriya ta Kudu ya amince da gazawarsu akan yadda suka tunkari mummunan lamarin da ya faru a makon da ya gabata a lokacin da jama'a suka yi tururuwar fita bikin Halloween yayin da jami'an kasar suke kokarin shawo kan fushin jama'a game da bala'in turmutsitsi mafi muni da kasar ta taba gani. Binciken farko da aka gudanar ya nuna cewa 'yan sanda sun samu kiran wayar gaggawa daga mutane da yawa da suke cikin fargaba kafin aukuwar turmutsitsin da yammacin ranar Asabar, a cewar Yun Hyukyun, babban kwamishinan 'yan sandan Koriya ta Kudu. Sun samu kiran waya na farko da karfe 6:34 na yamma, a cewar 'yan sandan. Suka kara da cewa bayan haka sun samu karin kiran waya guda 10 cikin sa'o'i 3:30. Da misalin karfe 10:15 na dare aka fara ganin cinkoson jama'ar sosai, a cewar rahotanni.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Direbobin motar haya ta damfo da wasu ma'aikatan filayen jiragen sama sun fara yajin aiki a birnin Lagos. Yajin aikin da ya jawo wahalhalun sufuri daga bangaren fasinjojin motocin haya da jiragen sama a birnin Lagos. Ga dai wakilinmu Babangida Jibrin da ƙarin bayani.
Direbobin motocin haya a birnin Lagos, musamman ma dai na motar nan da aka fi sani da damfo-damfo, sun fara wani yajin aiki na kwanaki 7 a birnin Lagos domin jan hankalin gwamnatin jihar Lagos ta shiga tsakaninsu da kungiyar 'yan kamasho na zona gari banza da aka fi sani da Agbero, wanda suke zargin cewa suna karɓan dubban nerori a hannunsu a duk safiyan Allah. Shugaban kungiyar Mr. Akinta De Abiodun ya bayyana cewa tuni dai ka fara tattaunawa da gwamnatin jihar Lagos karkashin jagorancin babban sakatare a ma'aikatar sufuri na jihar Abdulhafiz Jirola. Sai dai kuma bisa ga dukkan alamu an tashi baran-baran a karshen wannan taro, lamarin kuma da ya sa kungiyar fara wani yajin aiki na gama gari. To sai dai rahotanni da ke fitowa daga unguwanni daban-daban na birnin Lagos na cewa lallai wannan yajin aikin bai shafi wasu gurare ba, inda kuma yajin aikin ya yi tsanani a wasu unguwanni. Fasinjoji masu zuwa guraren aiki da makarantu ta bangaren ɗalibai sun ji jiki, inda suka rasa motocin hawa domin zuwa guraren ayyukansu da kuma makarantu. Sai dai kuma akwai ƙananan ababen hawa da aka fi sani da keke marwa a wasu unguwannin da ke zirga-zirga, da kuma ƙananan motoci mallakar gwamnatin jihar Lagos, da kuma manyan motoci na safa-safa, wanda su ne suka yi ta safarar mutane daga guraren aiki zuwa gidaje ko gidaje zuwa guraren aiki. Ga dai abin da wasu mazauna birnin Lagos ke cewa game da wannan yajin aiki da kungiyar direbobin na damfo-damfo suka fara.
Ni a nan wajen da muke babu wani yajin aiki da ake, saboda duk kowa yana harkan rayuwar shi yadda yake a aikin shi, kuma masu motoci kowa da kowa duka unguwan da nake din kowa yana yin aikin shi, babu wani alama ana yin yata aiki.
Sunana Abubakar Abdulaziz, wanda aka fi sani da suna Abu Mai Maimani. Wato a yau mun waye gari a birnin Lagos, wanda ƴan damfo suke yin yajin aiki sakamakon ƴan agwaro sun matsa musu. Shine saboda a da ƴan damfon nan suna ƴan agwaron nan da suna ansa kudi ne ga ƴan okada, to yanzu da masu ansa ga damfon da masu ansa ga okada dukkan su sun dawo sun koma ga damfo.
A matsayina na mazaunin garin Lagos, wannan yajin aiki da ƴan damfo suka yi ban ga laifin su ba, ga mun dama ƴan agwaro sun dade suna dawo su abu gesa a ji musu ciwa a wasu banna ga abun hawan su kuma su bada kudi.
To sai dai kuma a yayin da ake ci gaba da kuka game da wannan yajin aiki na direbobin damfo, yanzu haka su ma ma'aikatan sufurin jiragen sama a Najeriya sun fara yajin aiki, inda suka rufe filin sauka da tashin jiragen sama da ke birnin Lagos, lamarin da kuma ya sa fasinjoji da kuma jirage ba su samu tashi zuwa guraren da suka yi niyya ba a yau, musamman ma dai a nan birnin Lagos. To sai dai kuma duk kokarin jin ta bakin hukumomin biyu game da wannan yajin aikin da ake a birnin na Lagos ya ci tura, inda wani jami'i a hukumar sauka da tashin jiragen sama da ke birnin Lagos ya shaida min cewa ba su da ta cewa, sai dai in tuntuɓi ma'aikatar sufurin jiragen sama da ke birnin Abuja. Babangida Jibrin, Murya Murka daga Najeriya.
A gaida Babangida Jibrin da wannan rahoton. Al'umman Nijar na kokawa akan yadda ake fama da tsadar rayuwa a ƙasar bayan ƙasar Algeria ta rufe kan iyakarta, lamarin da ya sanadiyyar farashin kayan masarufi da ma sauran kayayyakin amfanin yau da kullum suka yi tashin goron zabi, abinda ya jefa jama'a cikin kuncin rayuwa, lamarin da ya kuma tilasta 'yan kasuwa komawa shigowa da kayan daga ƙasar Mali. Hamid Mahmud na ɗauki da ƙarin bayani.
Tuni dai farashin kayan abincin da na amfani yau yayi tashin goron zabi, abin da yasa jama'a da dama suka shiga cikin kuncin rayuwa. Hakan na faruwa ne a yayin da jama'a ke cikin matsin tattalin arziki.
Sunana Abbas, dalilin tufewar na harkar ta alshe yau ga ya komi ya ƙara kuɗi. Talaka za a rasa abin da za a yi ci ba. Kana dauke da shikka uku cikin aljifinka, ba ta iya sayan maka abincin da za ka yi da yau da gobe da shi ba, baka iya.
Umar Abdulrahman dai sunana dai.
Duk abin da ka sani komi ne ya hau. Abin da dan talaka yake samu ya zuka masa mai suna hawa, su shinkafa suna hawa, to talaka shi yanzu ina ne za ta yaya samu wanda sai ya tashi da safa za ta yaya samu abin da za ci da iyalin shi, to kuma wanda abubuwan suna hawa kenan, ina lafiya ga talaka.
Sunana Idris Yaya Hamidu, komi yayi sada. Gaskiya mu muna cikin mawuyacin hali saboda talakawa muna kuka bisa kan wannan al'amari sosai.
Tun dai bayan rufe iyakar ƙasar ta Algeria da ta yi aka samu tashin farashin kayayyakin abinci, to sai dai a nasu bangare kungiyar 'yan kasuwa ta bayar da bayanai akan abubuwan da suka haddasa tashin farashin kayayyakin abincin. Aminu Waje, shugaban 'yan kasuwa na jihar Agadez.
Abinda kawo nan tsadar kayayyaki, kasan kayan suna fitowa daga iyaka Algeria ne. Algeria kuma sai ya zama to sulhu iyaka. To wannan sulhu iyaka da suka yi sai zama to kayan ba su fitowa da sauki. Kuma akwai masu 'yan kayayyakin su da suka ji hakan na sulhu iyaka, kuma kowa sai ya rike kayayyakin shi. Abinda ka tsada kayayyakin nan, sulhu iyakan nan ta Algeria shine matsala. Kusance maka ba abinda farashin shi bai dan ƙara ba. Tunda aka sulhu iyakan sai sun koma sun sake tsari na gewa ta wajen Mali. Wan an liƙe ga hanya sai kuma wannan hanya.
To sai dai kungiyoyin da ke yaki da tsadar rayuwa irin su Sidi Muhammadu na ganin rashin kyakkyawan tsari da gwamnatin Nijar ba ta da shi akan kasuwanci na daga cikin dalilan da ke haddasa hauhawar farashin kayayyaki.
Tsadar rayuwa gaskiya kowace sa'a yana nan ga kawo matsala. A sanin kowa dai wannan matsala ta jima, ba yau bane ake ta koke-koke da tsadar rayuwa. An sha magana kuma gwamnati ta san da wannan abu. Bai kamata ba yau a ce kasa kamar Nijar kullum mu makwabtan mu ne suke rike da mu. Yanzu in ka dauka kaman mafi yawanci duk an saka da ka sani daga wajen Libi, daga wajen Alshe suke zuwa. Kenan gwamnati in ba ta sa tsari bisa kan regularity da fili, kamar a daidaita fili, to in ba ta kawo wannan tsari bisa kan harkar abinci, gaskiya kowane commerçant zai sa nashi farashi yadda yake so.
Masana dai na ganin idan har aka yi girbin kaka aka samu amfanin gona, to akwai yiwuwar cewa farashin kayan abincin zai iya saukowa. Hamid Mahmud, murya Amerika daga Agadez, Jamhuriyar Nijar.
A gaida Hamid Mahmud da wannan rahoton. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku rahoto na musamman akan takaddamar da ke tattare da zaben ƙananan hukumomi na jihar Niger da hukumar zabe ta shirya gudanarwa a ranar 10 ga wannan watan Nuwamba, da Mustapha Nasir Batsari ya haɗa mana.
A yanzu haka dai ana ci gaba da takaddama akan batun gudanar da zaben shugabannin kananan hukumomi da kansilolinsu. Da hukumar zaben jihar Niger Najeriya ta ce za a gudanar a ranar 10 ga wannan wata na Nuwamba da muke ciki, tunda farko dai majalisar dokokin jihar Niger ce ta nemi takawa hukumar zaben birki ta hanyar nuna kin amincewar majalisar akan gudanar da wannan zaben. A gefe guda kuma kwaram sai babbar jam'iyyar adawa ta PDP a jihar Niger ta garzaya kotu domin neman ganin an sanya hukumar zaben bin doka akan lamarin. Duk da yake dai ya ce ba zai dogon bayani ba akan batun tunda lamarin yana kotu. Shugaban PDP a jihar Niger Barista Tanko Beji ya ce bukatar su shine a bi doka.
Ban so in yi magana da zai saba dokoki domin magana na kotu. Mu dai mun shigar da maganar mu a kotu kuma za mu bi abinda ka'ida ta ce a yi in an yi, alhamdulillah. Wannan tambaya da kai
amma me kuke so kotun ta yi?
Muna neman kotu ta sa hukumar zabe na jihar Niger ta bi dokoki da constitution da electoral act ta shimfiɗa a yi kafin a yi zaɓe a jiha. Abinda muke so kenan, ba wai mun ce muna jin tsoron zaɓen ko ba za mu yi ba ne, a'a. Abinda muke cewa shine hanyoyi da hukumar zaɓe na jihar Niger ta ɗauko domin yin zaɓen ƙananan hukumomi ba bi abinda dokoki ta shimfiɗa ba.
Kamar mene ne dokokin?
Ba zan faɗa ba.
To sai dai ga alama an samu rabuwar kai a tsakanin jam'iyyun adawar a jihar Niger. Domin kuwa shugaban jam'iyyar adawa ta Abga Alhaji Musa Aliyu Liman ya ce jam'iyyar su ta Abga ta shirya shiga wannan zaɓe.
Jam'iyyar Abga ta riga ta shirya tsaf tun lokacin da ita hukumar zaɓe ta jiha ta fitar da jadawalin zaɓe na ƙananan hukumomi na shekara 2002. Ta kira mu 22, ta kira mu mun zauna dukkanmu jam'iyyu. Hatta PDP ma da aka ce ta je kotu, abin ya ba mu mamaki domin mun zauna da mataimakin shugaba na jiha gaba ɗaya ba wanda ya ce bai yadda da al'amarin zaɓe na 2022 ba. To abin mamaki sai muka je PDP ta je kotu, ko da yake ba abin mamaki ba ne.
A ɓangaren jam'iyyar APC mai mulki kuwa kira ne ma ta yi ga jama'a cewa su fito a ranar 10 ga wannan wata domin gudanar da zaben. Inji shugaban APC a yankin arewacin jihar Niger Alhaji Aminu Bobi.
Kowa ya tanadi katin zaben shi da ɗan jam'iyyar APC da ma wanda ba ɗan jam'iyyar APC da in dai jam'iyyar shi ta tsaye da ɗan takara, to ya fito ya zo ya yi zaɓe ranar 10 ga wata ba gudu ba ja da baya. Hukumar zaɓe na jihar Niger da ke ƙarƙashin gwamnatin jihar Niger ta shirya tsaf domin ta gudanar da zaɓenta. Saboda haka PDP ba za ta muna barazanar cewa ta je kotu ba, saboda ba haƙƙinta ba ne.
A ɓangaren gwamnatin jihar Niger kuwa haƙuri ne ta baiwa jam'iyyun gaba ɗaya cewa a kai zuciya nesa tunda lamarin yana gaban kuliya. Inji mai baiwa gwamnan jihar Niger shawara akan lamuran siyasa Alhaji Umma Kolo.
Hukumar zaɓe na jihar Niger ta fito da tsari na zaɓe, ana cikin wannan kuma sai wasu suka je kotu. To kasan kuma wannan duk mutum da ya san ciwon kansa, duk abu da aka ce an kai ta kotu to sai ka dan saurara ka ga abin da kotu zai yi. A nan za mu yi amfani da wannan dama mu ba sauran jami'un nan haƙuri, duk mu yi haƙuri mu ga ainihin abin da kotu din za ta ce. Dama an ce duk inda ake, in ba an ce muna bin umurni, in muna bin umurni na kotu, in Allah za ga ana samun zaman lafiya da ci gaba. Saboda haka muna ƙara ba su haƙuri dan ana samun kyakkyawan haɗin kai tsakanin duk jami'u a jihar Niger. Saboda haka muna ba su haƙuri mu dai haƙuri ka dan insha Allah.
Yanzu haƙotun zaben an jingine sai abin da kotu ta yi kenan?
A'a, ba an jingine, ana dai jira tunda an riga an shiga kotu. To Allah da ita ma kotu kuma ba da daɗewa na san za a gama wannan magana insha Allah.
Kananin komai zai iya faruwa kafin lokacin da aka sa zaben
insha Allah.
Hukumar zaben dai ta ce ta kammala duk wasu shirye-shirye domin gudanar da zaben. Inji kwamishinan ayyuka na hukumar Comrade Ibrahim Aliyu Tingamwawa.
To abinda na gaya maka, kamar yanzu muna da parties 18, 13 sun ce za su yi. to yanzu mun ce ba mu yi sha'awu na so kai mu kotuwa kai lawyer mu ne zaka defend din mu to lawyer party 13 sun kashe dukiyansu sun yi abin da duk ya kamata sun ce za su yi zabe to kuma suna da dama ko su goyen gaba ba su shiga ba ai ba mu hana su ba duk abin da muka mun aika musu ba mu hana su ba inda za mu laihi in mun kazo zaka takara muka ce ba kai to ba wanda muka hana saboda haka shi yasa nace ba zan yi magana kan wannan ba saboda ka gani ba lauya bane
tabbatun bin tsari a karya doka lokacin zaben duk kun riga kun magance wannan matsalar
ai yanzu kamar yanda na gaya maka akwai hukumomin tsaro akwai yan sanda akwai civil defense akwai immigration akwai custom akwai state security services DSS da sauransu ko da aka strategic stakeholders meeting dukan su ba wanda bai zo ba commissioner police ma ya turo deputy din shi ne shi ya zo kuma yayi magana ya ce duk wanda zai zo ya tare tajin tajin to za su kofsa ko da shi jami'an siyasa guda 13 cikin guda 18 sun nuna interest za su participate a wanga zabe a option councilor option vice chairman da option chairman kuma duk sun kawo takardun su mun tantance kuma akwai window da muka bayar na kwana 2 duk batin da ta ga dan takaranta na da wani mishikila ko matsala tana iya canza shi
to kaman kayan zaben fa kaman misali irin su katrida da sauransu duk an tana da babu wani matsala
to aka san mu zaben ba muna using katrida ba bamu da technology saboda kaga mu karkara ne base kuma kaga ko su area ma da yake ba services ba sauransu ba batun katrida iya ka mu abinda aidan mu shine voter card ba batun katrida eh voter card ne inde kana da voter card an register dinka ka zo kuma kana cikin kundin wannan voter card na unit dinka lokaci yayi zaka je kura
kana kaman akwai wuraren da ke fama da matsalar rashin tsaro duk za ku zabe a irin wannan wurare ko akwai wani tanadi na daban
ayin ka duba ba mu kare muka fara ba zaben da aka yi 2015 da 2019 an yi zabe a Borno an yi zabe a Yobe akwai IDP camps duk wanda ke IDP camp za a bashi dama ya je kura inda yana da takardar zabe saboda haka doka ta riga ta sha kan wannan
kuma da akwai PDP ta je kotu ta ce tana son a dakatar da zaben nan tana so a bi ka'ida ba ku samu wani bayani daga kotu ba game da karar da PDP ta shiga
to ni ba zan yi magana duk magana da kaga an ce yana kotu ba zan yi magana kan shi ba
to yanzu menene kiran ku ga jama'a domin ba ku goyen ba a yi zaben nan lafiya
eh to jama'a dai zamu kira su siyasa dai ba fada bane siyasa ƴan ra'ayi ce to kowa ya tsaya ya bi ra'ayin shi kuma ba za mu yi da tashin hankali ba saboda haka muna aiki da jami'an tsaro duk wanda zai kawo tashin tajin akwai doka da aka yi da za a yi magani shi saboda haka kowa ya tsaya ya bada goyen bayan Allah ya da a samu nasarar wanda zai yi wa
a yanzu dai lokaci ne zai nuna yadda za ta kaya akan wannan al'amari yayin da ya rage ƙasa da makonni 2 a gudanar da zaben mai matukar tasiri ga talakawan da ke yankunan karkara Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Nigeria
to madalla a gaida Mustapha Nasiru Batsari yanzu ko ga shirinmu na gaba
wasanni a takaice
za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da tankaɗe da rairaya na neman shiga kofin nahiyar Afirka na matasa 'yan ƙasa da shekaru 23 inda jamhuriyar Nijar ta karawar gani bayan da ta kakkaɓe Ivory Coast ko Cote d'Ivoire a yawon sokurwa ƙasar Cote d'Ivoire inda ƙungiyoyin ƙasashen biyu suka yi kunnen doki ɗaya da ɗaya wannan ya biyo bayan sun yi banza da banza a karawarsu ta farko a bambarin yamai jamhuriyar Nijar ɗin ta wuce zuwa zagaye na gaba saboda ƙwallon da ta farke a waje a ragar 'yan Cote d'Ivoire ko Ivory Coast ɗin a can ƙasar Cote d'Ivoire daga cikin ƙasashen da suka kai labari a zagayen ƙarshe sun hada da ƙasar Zambia da ta wasa Leo ɗaya da nema bayan a karawarsu ta farko an yi ɗaya da ɗaya ƙasar Gabon ta darkakike ƙasar Madagascar da ci 4 da nema bayan a karawarsu ta farko tawa Madagascar ɗin ɗaya da nema ita ma Najeriya ta kai labari bayan karawarsu ta farko ta yi ɗaya da ɗaya da Tanzania.
Tanzania, sai kuma a wasan su na ƙarshen makon jiya inda ta lalabe ke Tanzania da ci 2 da neman kasar Cote d'Ivoire, kamar yadda muka ce ta yi 1-1 da jamhuriyar Niger bayan banza da banza da aka yi, abinda ya ba jamhuriyar Niger din damar kai ga zagaye na gaba. Haka zalika kasar Mali ta yi nasara 1 da nema gaban Rwanda bayan kungiyoyin biyu sun yi 1-1 mako ɗaya da ya gabata. Kasar Senegal ta yi banza da banza gaban Burkina Faso bayan sun yi banza da banza mako ɗaya da ya gabata a Wagadugu, babban birnin kasar Burkina Faso. Sai a bugun daga kai sai mai tsaron gida ne kasar Senegal ta samu ci 5-4. Yayin da aka kammala wasannin da suka hada da Leverkusen ta kasar Jamus da Club de Brugge na kasar Belgium, sai FC Porto ta kasar Portugal da Atletico de Madrid ta kasar Spain a ɗazu-ɗazun nan a wasannin kwallon kafa na kofin zakarun Turai da ake ce ma Champions League a makonsa na 6. An gama ko ana can ana dabda a tashi wasannin da suka hada da Marseille a Velodrome na kasar Faransa, a Marseille din da Tottenham ta kasar Britania, sai Rangers Glasgow da ke karbar bakuncin Ajax Amsterdam ta kasar Holland, Sporting ta Lisbon ta kasar Portugal na karbar bakuncin Frankfurt ta kasar Jamus, sai Plzen da ke karbar bakuncin Barcelona, yayin da Liverpool ta kasar Britania ke karbar bakuncin Napoli, Bayern Munich ta kasar Jamus na karbar bakuncin Inter Milan ta kasar Italia. A ranar gobe idan Allahu ya kai mu, za a ci gaba da buga waɗannan wasannin na Champions League na kwallon kafa na nahiyar Turai, inda za a kara tsakanin Real Madrid da Celtic Glasgow na Scotland, sai Shakhtar Donetsk za su karbi bakuncin Leipzig na kasar Jamus, Chelsea za ta buga da Dinamo Zagreb, yayin da Milan AC za ta karbi bakuncin Salzburg, Manchester City za ta karbi bakuncin FC Sevilla Spain, sai kuma Copenhagen za ta buga da Borussia Dortmund ta kasar Jamus, yayin da Juventus da Tiran za ta karbi bakuncin Paris Saint-Germain ta kasar Faransa, sai Maccabi Haifa ta kasar Isra'ila da za ta karbi bakuncin Benfica Lisbon ta kasar Portugal. To ne dai, akwai club din da suka kai ga zagaye na 16 na Champions League na bana nahiyar Turai da suka hada da Napoli ta Italia, sai Club de Brugge na kasar Belgium da FC Porto ta Portugal da Inter Milan ta kasar Italia da Bayern Munich ta kasar Jamus, sai Paris Saint-Germain ta kasar Faransa da Benfica ta kasar Portugal da Real Madrid ta Spain, sai Borussia Dortmund ta kasar Jamus da Liverpool ta kasar Britania. A birnin Paris na kasar Faransa, ana ci gaba da kwambalar Master 1000 na kwallon hannun tennis, inda Corentin Moutet dan kasar Faransa ya darkake Borna Koric dan kasar Croatia da ci 3-6-6-3-4, sai kuma Corentin Busta dan kasar Spain da ya lalabe Ramos Vinolas takwaransa na kasar Spain da ci 6-3-6-3. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne, sashen Hausa na muryar Amurka daga tawa a jamhuriyar Nijar.
To madalla, da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
Jami'an Ukraine sun yi kira ga kasashen duniya da su mai da Rasha saniyar ware, bayan da sojojin Rasha suka kai hare-hare akan wuraren samar da ababen more rayuwa a biranen Ukraine da yawa. Mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen Ukraine, Oleg Nikolenko, a yau Talata ya faɗi cewa ya kamata a fadda Rasha daga kungiyar kasashe 20 na duniya masu karfin tattalin arziki da ake kira G20, kuma a soke gayyatar da aka tura wa shugaban Rasha Vladimir Putin ta zuwa taron kungiyar da za a yi a ƙasar Indonesia a wannan watan. Hukumomin ƙasar Girka sun kaddamar da gagarumin aikin nema da ceto baki da yawa da suka bace bayan da wani jirgin ruwa da suke cikin sa daga kasar Turkiya ya nutse da daddare a cikin yanayi mara kyau a tsakanin tsibiran Evia da Andras. Dogarawan tsaron bakin teku sun faɗa a yau Talata cewa an gano mutane 9, dukansu maza, a wani ƙaramin tsibiri mai tsaunuka da yawa da babu kowa a cikin sa a yankin ruwan Kafrias dake tsakanin tsibirai biyu dake gabashin babban birnin Girka. Darajar kuɗin ƙasar Iran ta faɗi warwas akan dalar Amurka a yau Talata, bayan da aka kwashe makonni ana zanga-zanga a ƙasar. Haka zalika, ƙiƙiƙan da aka samu wajen shawarwarin sake farfado da yarjejeniyar nukiliyar Iran tsakanin ƙasar da manyan ƙasashen duniya, shi ma ya shafi faɗuwar riyal ɗin sosai.
To ba sauraro da haka ne kuma muka kawo karshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da sabbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Lazarus Gresham da ta hada da kuma bada umarni da ma injiniyan mu na wannan daren Baba Yakubu Makeri da na gabatar daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Kwana lafiya, Allah ba mu alkhairin nan nasa, amin summa amin. Assalamu alaikum.